أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 30 ko mu ce 1 ga watan Dhulqa'dah ko 2 ko 1 2445 wanda yayi daidai da ranar 10 ko 11 goma ko ga watan Mai ko Mayu miladiya 2024. Alkhairan da yake cikin wannan ranaku, Allah ya datar da musu abinda yake sharri ne a rayuwarmu, Allah ya kare mu. Muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da karatun Alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka, markazu Ihya Ulumuddin Al-Islami, wanda yake a masallacin Munira, unguwar Bani Fandude, dire kasuwar banka ne birnin Niyami a jamhuriyar Nijar. Da muna tafsiri ne a cikin suratul Luqman, tun daga farkon surar. Allah madaukakin sarki ya ba mu iko mu zo aya na 28, yau za mu tashi aya na 29 zuwa abinda Allah ya so. Farkon aya na 29 a cikin wannan sura shine farin Allah madaukakin sarki: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. اللهم بك سكي يا سامراج. أنغا وجانكو ألا يتشي ألم تر أشي بعباك لا باري با معنى ألم تخبر في القرآن الكريم وكسام لا باري با أشي القرآن من جرمه نن أمسى شيني أي لا باري يا غوات شوى أن الله يولج الليل في النهار. Allah madaukakin sarki shine yake shigar da dare a cikin yini, wayulijun nahara fil layl, ya shigar da yini a cikin dare. Abinda ake nufi anan shi yake ƙara tsawon dare a wani lokaci, ya rage tsawon dare ya ƙara tsawon yini. Akwai lokacin da zaka ga shi daren bai wuce awa 9 yini ya samu awa 15, ko dare ya awa 10 yini ya yi awa 14. Wani lokaci kuma sai ka ga yinin daren ya fi tsawo, ko wani lokaci ka ga yini ya fi tsawo. Ina ganin wannan ayoyi ne mabayyana, duk muna ganin wannan. To Allah shi yake yin wannan, ba wanda yake da iko yin wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala. Ai wannan aya ne da a nuna ma duk abin da ake so a yi ana iya yi. Kinai Allah ya so yana iya tsayar da dare ya zama kwata-kwata babu dare, kuma duk da za ku yi ba ku iya zuwa da daren, saboda ba ikonku ba ne. Kamar yadda Allah ya so sai ya tsayar da yini ya mayar da komai da dare na zayin shi, duk yadda za ku yi ku zo da yini ba ya yiwa, don ba ikonku ba ne. سخر الشمس والقمر. سنن الله سبحانه وتعالى شيني وندي يهوري مك رانا دوتا كل يجري إلى أجل مسمى. دكان رانا دوتا هو الناس هنا تفياني زواغ لوكتي أبي أمبتو. أجل مسمى شيني وقت معلوم لوكتي سنني. الله سبحانه وتعالى kina yana bayyana mana ko wanne tsakanin rana da wata yana da masarfi sananne da Allah ya tsara masa, kuma yana da lokaci haddadadde da Allah ya sanya masa. Rana da wata akwai ran da za a zama babu su, lissahin yau, gobe, jibi, gata, za a kai ranar da babu shi, ya kare. Mun gane misali ko? In an ka zo ranar ƙarshe dole lissahin ya kare. Cikin aljanna ba ka ce jiya muka shigo ko jibi ne ko shekaran jiya ko shekaran muka za, wannan lissahin an wuce shi. Aljanna ya shiga ko an shiga shi. Ba maganar dare ko rana. Inan dare da rana, ma'ana a ce rana da watan kansu suna da lokaci a gantacce. Wa anna Allah bima ta'maluna khabir, kuma Allah subhanahu wa ta'ala mai ba da labari ne game da abin da ko kasance kuna aikatawa ko na sharri ko na alkhairi. Zalika, wannan fa labarin da Allah zai bayar game da ayyukan da kuke yi zai kasancewa ne bi anna Allah huwa alhaq, cewa fa shi Allah shi ne gaskiya. Ma'ana anna Allah huwa alhaq an yu'bad, Allah shi ne ya cancanta a bauta masa. Wanda zai iya ba da labarin abin da kai a goye ko abin da kai a bayyane, ashe shi ya fi cancanta a bauta masa ba waninsa ba. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, kuma lalle abin da kafirai suke bautawa kuma bayan Allah shi kan barna ne, ma'ana bai gaskiya bane bai cancanta a bauta masa ba. Wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir, kuma Allah subhanahu wataala huwa al-aliyyu, shi ne wanda yake madaukaki. Al-aliyyu wanda saman shi babu wani abu, da ka je sama ta bakwai to Allah yana nan fawqa arshihi, to saman Allah babu wani abu, shi ne al-aliyyu, ba abin da yake ma Allah rufa. Sannan al-kabir, Allah subhanahu wataala shi ne mai girma, shi ne akbar, duk wani abu da ka san babba ne bai kai girman Allah ba, ba abin da yake girman Allah. Sannan babu wani abu da ya kai Allah sama, inda shi Allah saman shi babu sama, to haka Allah yake. Wannan duk tambihi ake mana kenan, wanda ya cancanta bautawa shi ne Allah, abinda yake bautawa wanda ba shi ba ba ai daidai ba, dan wa'innan abubuwa a ƙasa suke suna cikin rumfar Allah ne, sannan wa'innan abubuwa ƙanana ne su kai girman Allah ba, kenan ba su cancanci a bauta musu. Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillah, ashe baka ga cewa ba jiragen ruwa sune al-fulk, manyan jiragen ruwa suna tafiya ne fil bahri a cikin teku bi ni'matillah, da menene da ni'imar Allah, ma'ana da baiwa da Allah ya muku, shi yasa ya fore ma ruwa ƙarfi na rike jiragen ruwa. Jirgin ruwa yana da girma sosai, yana girma sosai, akwai jirgin guda wanda yana iya ɗaukar kwantinar 1000 wanda sauran abubuwa, kuma ruwa suke riƙe da shi. Ƙarhin da Allah ya hore ma ruwa na riƙe jirgin ruwa, Allah ce aya ne, mu ne muka yi wannan saboda nema ta mu, saboda ku mutane ku amfana, liyuriyakum min ayati, dan Allah nuna muku a cikin ayoyinsa. To jama'a, wani irin aya ne yake cikin kasancewar jirgin ruwa a cikin ruwan? Ayar wadda ta hi fituwa fili riƙe jirgi da ruwa suka yi bai ƙasa ba, ku duba ku gani babu wani abu da ya kai ruwa laushi taushi, ko ba haushi yana so ya karin magana zai ce zan maka duka ko ruwa sai an tauna su an baka, duk wanda ta kai ruwa ma sai an rage musu ƙarfi a bashi, to kaga yana alawa shikil mawuti ko ba ga wani. To saboda duk da laushin ruwan nan da rashin ƙarhinsu, sai Allah ya sanya musu ƙarhin da za su tallabe jirgin ruwa ba zai yi ƙasa ba. Ba aya ba ce? Aya ce ma. Ya kamata mutane su yi tadabburi, yaya ake wannan abin ya tsaya? Kai ɗan tsako da kai da ka faɗa ruwa sai kai ƙasa, amma jirgin ruwa za ka gan shi gudan gari yana nan ruwa na rike da shi. Allah ce to wannan aya ce kuma ni'ima ce gare shi ga mu mutane. inna fi dhalika laayatin likulli sabarin shakurin. Allah ce inna fi dhalika, lalle a cikin wannan abun na hore muku ruwa da kuma sanya ruwa ya rike jirgin ruwa ba zai yi ƙasa ba, alamomi ne, mana ayoyi ne, likulli sabarin, da dukkan mutumin da yake sabbar. Nan abin da ake sabbar mutumin da ke yawan haƙuri, haƙuri shi yasa malamai suka ce as-sabbar ala ta'atillah, masu haƙuri akan yi ma Allah biyayya, saboda yi ma Allah ɗa'a in ba da haƙuri ba baya yi. Ka shiga matsala ka yi haƙuri, da daɗi ka yi haƙuri, ba daɗi ka yi haƙuri. Da wanda yake da wannan ɗabi'a yana lura da ayoyin Allah. Sannan kuma shakurun, shakurin ko mai yawan godiya ne ga ni'imar Allah. Allah ya bashi kaɗan sai ya gode, wani ya samu da yawa ma bai gode ba, amma wani ya samu kaɗan alhamdulillah. Allah ya ce inna fi dhalika, lalle a cikin wannan abun la ayatin, akwai alamomi, akwai ayoyi, da kulli sabarin shakur, da dukkan wanda yake yawan haƙuri akan ɗa'a ga Allah, shakurin kuma mai godiya game da abin da Allah ya masa. Wa idha ghashiyahum mawjun, yayin da taguwar ruwa ta rufe kafurai a cikin ruwa, kun gane ko? An ka ce mawj shine dai taguwar ruwa, wannan taguwar ruwa sai ta zame musu kazulali, ta zame musu kamar inuwa, kamar ɗaki, kamar ɗaki, kamar inuwa. Misali, wanda ya je cikin ruwa ya gani wani lokaci in teku ta taso sama, sai ga ka ƙasa kuma ruwa ga sunan sama da kai, me zai faru da sun yi buk, ba za su tarar ƙasa, kai za su tarar, amma kuma sai Allah ya hana. To amma duka Allah yana son ya nuna ma shi ne Allah, shi ya hana su kai gare ka, amma bai hana tsoro ya kama ka. Yayin da tsoron ya kama ka, Allah yana sama wannan tsoro ne don ka dawo ga ita darru'i, in ma dai baka gyara halinka ba to ka gyara. To shi ne sai Allah yake ba mu labari a nan, wa idza ghashiyahum mawjun, idan taguwar ruwa ya rullube su ka zulali, ya zame musu kamar girgije saman su, suka ga wannan, to abin da zai fara dawo musu shine komowa ga Allah. Shi yasa Allah ya ce da'awallaha mukhlisina lahud-din, sai su rinka roƙon Allah, suna masu tsarkake roƙon gare shi, suna masu tsarkake ibada gare shi. Su kahirai fa, in sun shiga ruwa suka ga taguwar ruwa, ruwa ya an gane mu haka ne muke kira shi taguwar ruwa, kamar wannan tudun ruwa da yake ɗaukowa wanda yana sauka yana tashi, me ake ce mishi da Hausa? Igiyar ruwa ko? Shi igiyar ruwa, in an gane wannan Hausan, duk dai Hausan da ka fahimta yana iya ka ɗauka, yana iya ba da wannan ma'ana. Shi ne sai Allah ya ce wa idza ghashiyahum mawjun, idan wani igiyar ruwa ya rufe su ka zulali, ya zame musu kamar girgije a saman su, kamar rumfa, da'aw Allah mukhlisina lahud-din, sai su rinka roƙon Allah, suna masu tsarkake addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala, suna Allah ka kautar da mu, Allah ka sa mu ta wurin nan lafiya. Falamma najjahum ila albarri, yayin da Allah ya kubutar da su daga cikin ruwa, ya dawo da su saman tudu, faminhum muqtasid, Allah madaukin sarki ya ce daga cikinsu akwai wanda yake matsakaici ne, yana takaituwa wajen magana da aiki, ma'ana zai rage halin shi, ay yakunu aliyan mimma kana, akwai wanda sadda ya ga wannan bani, in ya hito ya ga ya sha, to tsaurin da yake da shi na tsaurin ka yana ragewa, wani kuma sai kafircin sheka, an gane misali ko? Shi sai Allah ya ce faminhum muqtasidi, ai daga cikinsu akwai wanda yake zama matsakaici, wanda yake takaitawa a cikin al'amuran. shine Ibn Abbas yace bil qawli wal amal wa yakunu aliyan mimma kana qabla dhalik, sai ya zamanto yayi laushi game da abun da yake akai. Ka san wani idan yana gida bai taba fita ba, zai ga kamar shine yafi kowa, amma lokacin da ya fita yayi waramniya, ya hadu da wannan ya hadu da wannan, sai ya sauko ya gane cewa ashe yadda yake gani ya kai bai dai kai ba. Wani a garin sa ana ce da shi Damusa, Damusa yake ce da shi. To da ya je Lagos ya hadu da Damisoshi, aka zo ana Damusa, Damusa ya yi shiru ya ce kai shi kwanan kyanwa ne ba Damusa wace. Ina da misali ko? Kenan yawon duniya ya sa ya fahimci ashe can ne yake Damusa. Yanzu ya yadda ba Damusa bane shi ya san shi Musa ne. Da shi yasa wani ya shiga mace sai ya dawo ya wannan. Allah maɗaukin sarki ya ba mu labari yake cewa wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur, babu wanda suke jayayya game da ayoyinmu, game da abin da muka aiko manzo da shi, illa kulli khattarin, sai dai mutumin da yake mai yawan gadara ne. Kace khattar bi ma'ana gaddar, wanda yake yana nuna girman kai da kuma gadara game da abubuwan da Allah ya umarni da su. Sannan ya zama kafurun, wanda yake kuma mai yawan kafircewa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukin sarki ya samu dace, ma'ana irin mutanen da ba sa dawo ma Allah sai lokacin da suka ga ta kare musu. Khattar bi ma'ana gaddar. Allah maɗaukin sarki yake cewa ya ayyuhan nas, ya ku mutane, ittaqu rabbakum, ku ji tsoron Allah ubangijinku, wakhshaw yawman, ku ji tsoron haduwa da wani yini, shine yini alkiyama. Wannan rana ta alkiyama, la yajzi walidun an waladihi, mahaifi ba zai amfanar ma ɗansa da wani abu ba. Mun gane ko? Ma'ana yajzi ay yugni amfanuwa, mahaifi bai amfanar ma ɗansa da wani abu. Wala mauludun huwa, haka shi ma wanda aka haifa shi ɗin ba zai kasance jazin an walidihi shay'an, ba zai iya amfanar ma mahaifinsa da wani abu ba. Ranar kiyama ke nan duniya, duk da ɗa ya zama rashin tausayin shi ya kai tausayi, akan samu wani lokaci in ya ga babansa cikin wani yanayi ya shiga damuwa. Amma banda lahira, duk yadda kake ganin ɗa bai da amfani a nan duniya, yakan iya amfanar da kai ta wani ɓangare a nan duniya. Duk yadda kake ganin amfanin mahaifinka ya ƙare a nan duniya, yana iya amfani, amma ranar alkiyama ɗa baya amfanar da mahaifi da komai, shi ma mahaifi baya amfanar da ɗansa da wani abu. Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Bi kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun, kowanne a wannan rana al'amarinsa ya ishe shi. Shi yasa mun sha yin karatutuka da abubuwan da suka kama da wannan, cewa kar ka yadda lalurar ‘ya’ya a nan duniya ta shagaltar da kai ka manta yi ma kanka aiki a ranar lahira, don amfanin ɗa bakin nan duniya ne, lahira ɗa bai da wani amfani. In ka ga ka amfana da ɗanka a lahira, to ya yi wani abu ne a nan duniya da zai zamo amfani a gare ka tun kafin ranar ta zo. Amma in dai an riga an tashi ne ko, to kowa al'amarinsa ya ishe shi. Ana wa'azi wani in ka samu ka gina lahiranka, ka yi kaza ka yi kaza, sai ka ji yana a'a shi bai san ‘ya’yan shi wahala, wannan wahala da ke saboda ‘ya’yan shi na yake yi, ba ce ka ‘ya’yanka su wahala ba, amma dai naka ya fi yawa. Kusan da ka ga ka samu miliyan uku, yi ƙoƙari ka yi aiki da miliyan biyu a lahira, miliyan guda a bar shi ko da ta kama a yi wani buƙata da shi. Duk lokacin da kaga ka mallaki miliyan goma, yi ƙoƙari ka sa miliyan shida a addinin Allah, a aikin lahira ta taimakon ‘yan uwa, gina wuraren da ya dace, saura a juya da su, dan ba a sanar da za a mutu ba, dan da zaran ka mutu ba naka bane na yaya ne, wasu yaya suna iya su taimake ka da shi, su yi ma addu'a, su yi ma sadaka, su yi ma kaza, su yi ma kaza, wasu yaya kuma ba sa yi. Eh, nan da haka kowa ya kokari ya shirya ma kanshi. Allah madaukakin sarki ya sa mu yi shiri yadda ya kamata. Allah yake cewa inna wa'dallahi haqqan, lillifa alƙawarin Allah na tashi alƙiyama gaskiya ne. Fala taghurrannakum alhayatud dunya, inan kada wannan rayuwa ta duniya ta ruɗe ku, kuna ganin kawai ba za a mutu ba, kuna ganin kuna cikin jin daɗi kamar abin da kuka mallaka ba zai ƙare ba. Allah ce kawai ne ya ruɗe ku, duniya za ta ƙare gabaki ɗayanta bale ma rayuwanku. Wala yaghurrannakum billahi al-ghurur, kar wanda yake ruɗar ku game da al'amarin Allah ya ruɗe ku, shine shedan. Kada shedan ya ruɗe ku game da al'amarin Allah, kar shedan ya hana muku bin Allah. Ku daina ganin akwai lokaci, lokaci ya ƙare, kun taso da wasu tare duk sun rasu ba su kai shekarunka ba, wasu kun taso shekarunku guda sun mutu, kai ma ba jinkiri kai ba, ana jiran lokaci ne. Inan da haka yan uwa masu girma, kowa ya yi ƙoƙari ya san cewa yana kan hanya, kan lokaci ya zo ya ƙure ma mutum bai abin da ya kamata. Inna Allah indahu ilmus sa'a, ilimin tashi alƙiyama lalle a wurin Allah ne subhanahu wa ta'ala yake. Wa yunazzilul ghaytha, Allah shi ne yake saukar da ruwan sama. Malama sun bambanta al-maqar wal ghayth, menene bambancinsu? Al-maqar, kowane ruwa da ya zo daga sama yana zama maqar, amma ruwa bai zama ghayth sai lokacin da kuna buƙatar ruwan babu shi, kuma ba ku da dabarar samun ruwan, sai Allah ya kawo ruwan don ya cece ku, ya nuna muku shi ne Allah. To, ruwan da ake saukowa don buƙatar ku, don ba yadda za ku yi, sai kun koma ga mai ba da ruwan, Allah shi ne yake saukar da shi. Kuma in ta kai nan ba wanda ya san ranar da ake saukar da wannan ruwan sai dai shi. Sannan wa ya'lamu ma fil arham, Allah shi ne ya san abin da yake cikin mahaifiyar mace. Wa ma tadri nafsun madha taksibu gada, ba wata rai da ta san abin da za ta yi a gobe, ba ta san abin da za ta samu ba, kuma ba ta san abin da zai same ta, ba wanda ya sani. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kuma babu wata rai da ta san inda za ta mutu. Inna Allah alimun khabir, Allah masani ne kuma mai ba da labari ne. Wannan su ake ce da su mafatihul ghaibi, mafatihul ghaibi, wannan su ake ce da su mafatihul ghaibi. Ya zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa khamsun la ya'lamuhunna illa Allah azza wa jalla, akwai abubuwa guda biyar babu wanda ya san lokacin da za su faru sai dai Allah subhanahu wa ta'ala. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wa'innan abubuwa. A wani hadisi manzon Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, mabudayya na ghaibi, abubuwa guda biyar na koyi ba wanda ya san su sai dai Allah subhanahu wa ta'ala. Sai manzon Allah ya ambaci wannan, ya ce na farko ranar tashi alkiyama, hadisin da Jibril ya zo yana tambayin manzo sallallahu alaihi wasallama game da tashi alkiyama, ya tabbatar mana cewa wanda ya fi kowa daraja, ya fi kowa matsi a wurin Allah, bai san ranar da kiyama za ta tsaya ba. Shi yasa da aka tambayi manzo Allah sai ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, ai kai baka sani ba, wanda ake tambaya game da kiyama bai fi mai tambaya sa sani ba. Wannan al'amari Allah ne dai ya san ranar da tashin alkiyama zai kasance. Sai bayani akan sabko da ruwan sama, wannan abubuwa guda biyar da Allah ya ambata, ka tsaya ka yi tadabburi a kansu zai ƙara maka imani, kuma zai sa ka ƙara sakankancewa game da al'amarin Allah. Kaga ɓoye kiyama, ai dama mun ce wannan sura ce ta hikima, ko ba haka ba ne? Suratul hikma, akwai hikima wajen ɓoye ranar alkiyama, inda Allah ya bayyana ma kowa dalilin na mutuwarsa. an samu matsala, kowa a bashi daidai na cewa ga mutuwar gare da zaka mutu, amma sai Allah ya cire wani, sai Allah ya sanya mutuwa kamar kwana ne, ba wanda ya san lokacin da bacci zai dauke shi. To har kwana kwa bacci da kana jin alamar sa, wani lokaci ita mutuwa alamar ta ma baka ji, sai dai mutum ya ji ya mutu. An gane misali ko bacci ko za ka ga mutum yana jin shi, yana yin haka. Jiya Allah ya sa kaɗan da na ci wani tara, muna karatu yana kwana, kuma mata guda gare shi ta ce, kai ka yi ganganci, ni mata guda ya zo ana karatu yana kwana. Sai Allah ya sa mu dace. To mun gani jama'a kenan, akwai dai hikima da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓoye ranar da za a yi tashin kiyama, ya ɓoye ranar da mutane za su mutu, sannan yana daga cikin hikima ta Allah da ya ɓoye lokacin da ruwa za su sauka ruwan sama, shi dai sanda suka sauka shi dai san adadinsu. Sannan Allah ya ce wa ya'lamu ma fil arham, shi ya sa abin da yake cikin mahaifa. Shi nan tambihi guda zan ƙara mana bayani akan matsala na mahaifa. Likitoci suna eko su gano cewa akwai yaro namiji ne ko mace ne, su fa ba gaibi ba ne suke aiki da shi, su suna aiki ne da haƙiƙa. Ciki sadda yake wata ɗai, wata biyu, ba wanda ya san ya shiga, ba wanda zai gane akwai wani abu ba, na'ura ma ba ta ganowa, sai an gama aikin komai an ƙare an nuna shi, sannan likita ya gano eh kaza ne. Shi likitoci ba gaibi wanda suke aiki da shi, ilimi ne suke aiki da shi, abinda ya riga ya bokana. Amma in ba da haka ba, sai ka zo ka ce ma likita, to ina son in sadu da matana da dare, me za ta samu, ɗa ne ko namiji ko mace ne, baƙi ne ko fari ne, dogo ne, babu wannan. To shi ko Allah tun da yayi kafin yayi ka ya tsara ka, za ka yi aure rana kaza, ga kuma ranar da za ka samu ɗa minti na kaza, ɗan nan kaza ne, zai zama kaza, zai mutu kaza, Allah duk ya riga sun. A gashi Allah shi yake da ilimi na haƙiƙa. Sannan Allah ya ce wa mata tadri nafsun ma za ta kasibu gadan, ba wata rai, an ce nafsun an zo da shi munakkar, yadullu ala al'umum, yana nuni duka, ba wata rai ta san me za ta samu gobe ko me zai same ta, babu. Inda ka san abin da zai same ka gobe, wani lokaci ba ka yi daka yi, ba mamaki gobe in ka hito wani abin da ba ka so zai same ka. Sai Allah ya rahima wannan, akwai hikima ko babu hikima? Akwai hikima. Inda wani abu in baka san zai same ka ba, ya same ka, ka hajin sauƙin shi. Yanzu misali, da wanda yana ta yi kan mashin mota ta buge shi ya mutu, da wanda aka je aka yanke mai hukunci a kotu aka ce ranar goma ga watan kaza za a zartar mai da hukuncin kisa ƙarhe kaza, da Allah waye ya tashi hankali. Kun gani ko? Ai ai a sa ma dele na mutuwa, in banda wanda an ka sama dele ba wanda ya kwatanta yadda tashi hankali yake, ba ƙaramin tashi hankali ba. Sai Allah yake cewa kuma wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, ba wanda sai na zai mutuwa, nan ne za ka mutu, ba nan ba ne, ba wanda ya sani. To Allah ya samu dace. Shi dai Allah alimun, shi ne fi kowa sani, khabirun kuma shi ne wanda yake ba da labari game da ayyukan bayi. Da wannan ne za mu zo mu shiga a cikin suratu as-sajda ko? Bismillahir Rahmanir Rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Suratu as-sajda za mu fara da sunan surar. Sunan surar shi ne as-sajda, ko ka ce da ita alif lam mim as-sajda. Kamar yadda riwaya ta tabbata daga Bukhari da Muslim, daga hadisin Abi Huraira yake ba da labari cewa kana sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fi salati as-subhi min yawm al-jum'ati alif lam sajda. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a ranar tashi al-kiyama, a ranar Juma'a, a gare ko da sallar asubahi, mun ga wazancin kiyama, shi yasa aka yi ta yi. Wai mai bai da hadisin Abu Huraira a riwayan Bukhari da Muslim yake ba da labarin cewa kana sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fi salati subhi min yawmil jumu'ati alif lam mim as-sajda. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance a sallar asubahi na ranar juma'a duka yana karanta alif lam mim as-sajda da kuma hal ata 'ala al-insan wannan surori guda biyu. Hadisi ingantacce wanda Bukhari da Muslim sun fitar da shi sun tabbatar mana da cewa manzon Allah yana karanta wannan surori a duk ranar juma'a a sallar asubahi. Daga a farko ya karanta as-sajda, daga ta biyu ya karanta al-insan. Yanzun da wannan zamu ce suratul sajda ko kuma alif lam mim as-sajda suna biyu, duk wanda ka karanta ka kira ta da shi ya tabbata kamar yadda muka kawo mana wannan misali. Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Sai dai Imam Suyuti a cikin littafinsa Al-Itqan ya sanya mata suna na uku, yace wa hiya suratul madaji, ana ita ana cire suratul madaji a cikin Al-Itqan nasa. Sai ya kafa hujja da faɗin Allah madaukin sarki tajafa junubuhum anil madaji, ana su mu'minai in dare suna nisantar da jikinsu daga wurin kwana su tashi su ta ibada. Sai sake ce ita suratul madaji. Wannan bayani na uku Imam Suyuti shine ya kawo shi a cikin littafinsa. Sai muqaddima na biyu bayani akan inda aka saukar da wannan sura. Wannan sura bil ijma makkiya ce, gane ko? Bil ijma, ma'ana malamai sun yi ijma'i akan cewa wannan sura makkiya ce. Ma'anar makkiya an saukar da ita ne a Makka. Wa'inda suka hakaito wannan ijma'i daga ciki akwai Abul Farj bin Jawzi, sannan kuma akwai Fayruzul Abadi, dukan sun tai akan cewa malama sun yi ijma'i akan cewa wannan sura makkiya ce. Ijma'il ulama da ittifaqul ulama, a ce malamai sun yi ittifaqi da malamai sun yi ijma'i, wanne ne fi ƙarfin ma'ana a istilahi na malumin fiqh? Me ya raba kalmomin nan guda biyu? Da ittifaqi na malamai da ijma'i na malamai, kula kalmomin nan guda biyu kowacce da mahallinta, kuma kowace an kasa akwai abin da ake nuhi. To amma kamar wani kod ne, in ba mutum ya san shi ba sai ya bi ta kai ne bai gane me yasa aka ce kaza. Me yasa wani lokaci a ce ittafaqal ulama'u ala kaza, wani lokaci a ce ajma'al ulama'u ala kaza? Ai akwai ne dai, ko ba ga wani menene bambancin su? Malam Nasiru me zaka ce? Ban ji ba wanda yake da magana daga hannu yayi babu laifi. Ittifaqi ito na ijma'i shi kuma ha yanzu ke mana magana guda sak, to magana guda yanzu nake so cikin bi kai da ittifaqi da ijma'i wane ne karfin ma'ana? Na'am, ta kin gane zani ko Allah saka mu da sai dukan su maganganu ne suke kusa da juna. To amma sai malama suka ce in ka ji an ce malamai sun yi ittifaqi majority duka sun tafi, amma zai iya yiwa a samu ɗaya ko biyu da suka saba, zai iya yiwa a samu wani ra'ayin shi ya bambanta da na sauran, ko kun gano ko ba ku gano ba. Amma in ka ce sun yi ijma'i, to an yi bincike kaba wanda ya fita daga cikin wannan ra'ayi. To in ba a son a tsananta magana dan zo sai a ce ittafaqal ulama wa ala kaza, to in kai faqihi ne da ka zo ka san cewa nan ana iya ayi magana. In kuma ana so a wuce sai a ce ma ajma'ul ulama wa ala kaza, to kai koda kana son kai wata magana in kai magana ka ba a dauka. An ga da misali ko? Wallahu a'lam.
muna karatu a cikin suratul sajra muqaddima na biyu muqaddima na uku shine bayani akan fadlan wannan sura wannan sura daga cikin falalanta malamai suka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuwazib ala qira'atiha fi yawmil juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita karanta ta a duk ranar juma'a kamar da muka bayani a hadisin Bukhari da Muslim ranar juma'a yana karanta wannan sura a sallar asubahi da ita da suratul insan kun gane ko ibn al-qayyim sai tambayan nabahar ya fadakar cewa to wai ma me yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake yawan karanta wannan sura a ranar juma'a duka kuma sallar asubahi kawai an fahimci Hausa wannan bayani yana cikin zadul ma'ad na ibn al-qayyim sai yake cewa hikima dai sai yawan karanta wannan surori a wannan rana ta juma'a yace abu biyu ne shi yake ganin hikima abu na farko shine saboda an halacci annabi adam ne a ranar juma'a kun gane ko da Allah madaukin sarki yake cewa wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin ita kuma a cikin wannan surar akwai bayanin halittar annabi adam shi ko annabi adam an yi shi ne ranar juma'a to kenan hikimar a yawaita maimaita surar duk ranar juma'a don a tuna muku da fa yau ne ya kamata ya zama ranar tashi alkiyama to amma ba wagga juma'a ba ce ba sani ba ko kuna kai ta gobe ko ba ku kai ita ma cikin suratul insan Allah madaukin sarki yana tuna mumtun dan adam hal ata alal insan hinin min ad-dahr lam yakun shay'an ana so a tuna mu in kana ji da girman kai kana ganin ka tara dukiya ne in ka tara ilimi ne in gangar jiki gare ka an yi lokacin da baka za a yi kuma lokacin da baka dunnan da ba mu ko ba ga wani wata rana kuma ba mu to idan mutum ya fahimci hikima na suratul sajda mu nan masallatayen mu ba a cike yin wannan sunna ba karanta wannan surori a duk ranar juma'a sallar asubahi sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam to yanayi irin namu za ka ga ban ce ba a yi ba amma mafi yawancin masallatai ba a tabbaka wannan sunna Ranar juma'a ko? Allah za mu dace. To ka gani, ko wanda yana ba da sallah, sai in ya ce wanda da sai ce muddatan Allahu akbar. Sallar azumi ce. Dukkan rakawoyin shi muddatan da sunayen rakawoyin. Da ya wanda da sai ce muddatan Allahu akbar. Mun gane muddata ne wai mudahammata shi bai ma aiwa din wannan ba kuma dole wai shi ne liman da gazo kace a canja liman sai a ce hasala ta kake shekara nawa yana ba da sallah yanzu da dama ka daga islamiyya za ka sa a kore shi mun gani jama'a sai a kore limanci dai in kaga wanda yake cancanta ka bari ya ba da limanci haka manzo Allah ya faɗa ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda yi mutane iya karatun qur'ani shi yake ba mutane sallah kuma kowa ya san matsayin sa karatu sunnar shine idan ka fahimci wani yayi na fahimta a kaza na addini ka sa shi a gaba in ka ga shine kai sunna amma in kace ai nan ya iske mu to Allah ya sauke da abin da nake son yi mana ishara kenan suratul sajda da suratul insan surori ne da manzo Allah yake karanta su a duk sallar asubahi ranar juma'a kenan karanta su sunna ne limamai ku jiya kuma a ha yanayi irin namu da yanayi irin namu ana so a faɗakar da mutane na biyu sallar asubahi lokaci nawa take da shi hadisin da aka koyar da manzo Allah lokutan sallah sallar asubahi lokaci nawa take da shi biyu
wani lokaci manzo Allah yana yin sallar asuba da cikin taurin duhun dare wani lokaci sai ya zama haske ma muna gane na kusa da musulmai ba da sallah dai Allah in tambaye mu a banza aka sa lokuta biyun nan ba banza bane ai akwai hikima to zan ga yana daya daga cikin hikimar shine ya kamata wasu salloli a canza musu lokaci na asuba kinaran nan kowa ya san yau za a yi dogon karatu kinan kula ya ku ce sallar asuba mu ƙarfe kaza ne amma ranar juma'a da ƙarfe kaza za mu sallar asuba ne su ma mu sun sani kinan yau akwai kwabi akwai dogon karatu kenan kinan an dabbaka sunna biyu sunna ta yin sallar a saurar dogon dare da kuma sunna ta jan dogon karatu da manzo Allah yake wannan abubuwa duka a rinka nafahar da al'umma game da su dan kana limami yana da kyau ka rinka dabbakar da mutane to kun ga mu a matsayin mu na ahlus sunna ya kamata mu rinka dabbaka wasu sunnoni in ma ba mu iya yi duka ba kaza ya tabbata manzo Allah yana yin shi yanzu ba muna yin sallar subahi wani guri karhe biyar da rabi ko wani guri karhe biyar da ashirin yanzu wanda zai yi sallar karhe biyar da rabi na subahi in ya ja suratul sajada ya ja suratul insan kafin a sallama sallah da an kai wani lokaci ana magana rana ko sahiya ta tayi ko ba gaba ne to kenan in kuna son ku dabba kwana sai ku maida shi to ranar juma'a za mu rinka tayar da sallah karhe biyar da minti ashirin inda lokacinta ya shiga ko kuma karhe biyar dai sai ku auna wani lokaci sallar asuba ga shigowa tana shigowa ne lokaci kaza sai ƙara in mintuna kaɗan sai ku ci tu ƙarfe kaza za mu kada sallar sai ku dabba ba wannan sunna ya da gosu da ce ai malam na yace a ranka dogon karatu a'a ni tambihi na ni mana ko ba haka bane kuma fahimta ne da ibn al-qayyim ya cikin zadul ma'ad yace al'amari na biyu cewa kun ga abu biyu ya faɗa abu na farko surorin suna nabahar da mutum ɗan adam cewa an halicce shi ranar juma'a kamar yadda hadisai suke magana sannan suna nabahar da ɗan adam cewa shi hode ba kowa ba ne ba komi ba ne da an yi lokacin da ba shi yanzu kuma za a yi lokacin da ba shi wannan akwai shi a cikin suratul insan cikin suratul sajda akwai tambaya akan cewa ɗan adam da me aka yi shi da ruwan maniyyi aka yi shi abin kyama wanda ba ka ma son a taɓa kaga dai ba kowa kake ba sannan ibn ayyim ya ce al'amari na biyu shine qiyamus sa'a tana kuma yi muna tambayi akan tashin alqiyama dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu yawmin talat alaihi shams yawmul juma'a yini mafi alkhairi wanda rana ta fito a cikin su shine ranar juma'a fihi khuliqa adam a cikin yinin ne aka halicci annabi adam wa fihi uskinal janna a cikin daren yinin juma'a ne aka sa annabi adam a aljanna wa fihi ukhrija minha a cikin yinin juma'a aka harkashe shi daga aljanna wa fihi tiba alai a ranan juma'a aka yaye mai lokacin da ya tuba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fihi taqum sa'a kuma a cikin yinin juma'a ne za ta da alkiyama kesa a dukkan halittu idan ranar juma'a ta yi ba sa samun kwanciyar hankali inda mutum in ba mutum da aljani ba suna tunanin koyo ne tashi alƙiyama to Allah madaukin sarki ya sa ƙiyama ta zo mana muna cikin shiri muqaddima na uku na hudu daga cikin muqaddimomi da muke so mu gabatar cewa wannan sura suratul sajda tana da ayoyi 30 ne kalmomi 330 tana da harufa 1599 wannan yana nuna wanda ya karanta suratul sajda a yayin da yake karewa yana da lada 15990 wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana linka lada ga wanda ya so haka ne ashe karanta wannan sura yana da falala Allah ya ba mu ladan karanta shi to kamar a al'ada akwai kamanceceniya tsakanin kowace sura kullum muna tambayi
kowace sura da aka aje ta a kusan watar akwai alakan da yake hada su shi sa Qur'ani kamar zare ne na charbi kowane dan charbi yana da alaka da na kusan sa dan da ka hidda zaren wannan to wannan ma bai tsayawa to haka ma akwai aujuhu shabah baina surati luqman wa surati sajda akwai wuraren da sun kai kamanceccen ne na farko daga cikin kamanceccen ne da suka yi kowannen su ya fara ne da huruful muqatta'a wacce ta fara da alif lam mim wannan ma ta fara da alif lam mim kuma da muka yi tambihi ya Qur'ani yana da surori 29 wanda sun fara ne da kurman baki daga ciki akwai suratul sajda mun yi bayani mukti suratul sajda tana ɗaya daga cikin wayanda suka fara da harufa guda uku uku sannan daga ciki suratul sajda akwai tanwihi bi sha'anil qur'an nuna wa mutane girman qur'ani da matsayin da yake da shi da Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim ko ba haka bane a cikin suratul luqman wa'innan ayoyin littafi ne mabayyani mai dauke da hikimomi sannan anan cikin suratul sajda Allah ya ce tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin shi dai qur'ani sabakkaken littafi ne wanda babu shakku babu kunkunto a cikin sa littafi ne daga gurin Allah ubangijin talikai sai na shubha ma'ana makamantacce ne na uku akwai bayani tanbihi fi khalqis samawat wajen halittar samai da kasai da Allah yake cewa khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha a cikin suratul luqman Allah ya ce shine wanda ya samai ba tare da wani ginshiki da ku mutane kuke ganin sa ba anan kuma as-sajda Allah ya ce Allahul ladhi khalaqas samawati wal ardi wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsh kaga ana so an faham mutane yallefa wannan da ya samai daga sai shine ya cancanta rike a matsayin abun bauta dan dai shine ya iya kuma dole a saka masa sannan na hudu dhikru sha'anil qiyama a cikin suratul sajda akwai haskakawa game da ranar tashi alqiyama kamar yadda yake hakan a cikin suratul luqman Allah madaukin sarki a cikin suratul sajda ya labarta muna wani bawa na kirki daga cikin bayansa shine luqman radiyallahu anhu ko haka bane Allah ce wa laqad atayna luqman alhikmata ko mun baiwa luqman hikima at-tafsil fil qawli sannan tasdid fil amal wal qawli wa ma ashbaha dhalika haka ma akwai ambaton annabi Musa a cikin wannan sura wanda zamu ambata Allah ce wa laqad atayna musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'i mu ne muka baiwa annabi Musa littafi na Taurat kaga dukkan su kowace tana dauke da wani abun da akwai abin da ya kama da shi a cikin sura ayyuwatta Allah madaukin sarki isa mu dace a cikin suratul luqman Allah subhanahu wataala ya ambata mana mafatihul ghaibi ya ambata mana mafatihul ghaibi adun kule to sharhin mafatihul ghaibi duka yana cikin suratul sajda ne kamar yadda zamu gani insha Allah ba haka Allah ya ce ba inna Allaha indahu ilmu sa'a ko wa yunzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham kuma tadri nafsu ma za taksibu mada kuma tadri nafsu bi ayi ardin tamut wannan ya zo mujmal tafsiluhu ya'ti fi surati as-sajda bayanin shi dalla dalla duka a cikin surati as-sajda za mu same shi Allah madaukin sarki ya samu dace a takaice dai yan uwa masu girma a muqaddima da zamu takaita shine muqaddima na shidda bayani akan mawdu'ati sura abinda sura take karantarwa na farko at-tanwih bil qur'an fadakarwa game da abinda ya shafi al'amarin qur'ani da girman sa da matsayin da Allah ya masa daga ciki akwai ambato na cewa Allah shi kadai ne yake bantu da yin halitta babu wanda yake banta da yin wani halitta in banda Allah a cikin surar zamu ga bayani akan bijirowar wasu abubuwa da za su faru a rana tashin alkiyama da abubuwan da suka yi kama da wannan Allah ya samu dace dan zamu takaita sai mu karanta surar mu ga abin da ya samu akwai lokaci ai lokaci minti 10 yana yi mana karatu sosai Allah ya samu dace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce alif lam mim Allahu a'lam bi muradihi bidhalik mun yi bayani akan wannan amma abinda maluma suka rinjayar ana amfani da wa'annan harufa ne litahaddi dan fito na fito ma mushrikai da suke cewa manzo Allah ai ya kirkiro maganan ne sai a ce da su wa'annan harufan da su ne manzo ya fadi to in kun isa kuma ku hada su ku kirkiro na ku magana Allah ce tanzilul kitabi wannan fa safkakken littafi ne daga gurin Allah la raiba fihi babu shakku a cikinsa ma'ana duk wani abu da ake yin shakku a ciki babu shi cikin alqur'ani sai sa akwai al farqu bainar raibi wa shakk wa zann wal wahm wannan duka suna da bambance-bambance amma inda mun biyo kan kalmar raibu ne ash-shakk ma'a al-mayl ila at-takdhib shine shakku ne amma kana karkata ne akan karyatawa sai a ce raibi ya kama wani ga misali da a gani kana da aboki jiya kun kwana da yinwa saboda rashin kuɗi kuma ka tabbatar bai da kuɗin kuma bai da sana'a yanzu da sahi an biyo sai ce ma aiwa ne jiya bayan mun tashin nan yau da sahi na biyo na sai mota na dan kuma tura wasu 'yan miliyan 10 gida yanzu ma ina son zan yi maki watan miliyan 5 sai ka ce kyawa ne sai ka yi shiru kai da gina kaiwa ne sai ka yi shiru to kaga akwai shakku a maganar shi a gurinka ko baka shakku inda ka san shi ai kuma bale ma a yi sa'a a ce ka san dawa makareci ne inda ba mutum ne mai gaskiya sai ka ce a yana iya yawa inda komi na Allah ne to dama ya taba yi ma ƙarya sai ya zo ma da wannan labari sai ka ce kaiwa ne sai ka yi shirinka to dan Allah ya tambaye mu kalma guda dai ka faɗa kaiwa ne da Allah mai take nuni eh ka ce ƙarya shi kai ai dai baka ce ƙarya shi kai ba amma kawai za a yi magana tana nuni baka yadda ba to kenan me yasa baka yadda ba raibi ya kama ka kenan shakkun abinda kake karkata akan ƙarya ne to shi Qur'ani babu wannan cikinsa tanzilul kitabi la raiba fi littafi ne wanda babu shakku a cikinsa min rabbil alamin kuma daga gurin Allah ne ubangijin ta da kai ku diba usulubi da Allah ya amfani da shi anan sai ya ce tanzilul kitabi alkitab bi ma'ana maktub abinda aka rubuta shi yasa fil arabiyyati alfazun ma'duda a larabci akwai su lafuza ba su da yawa 'yan kaɗan ne ja'at ala wazani fi'al bi ma'ana maf'ul ɗan kaɗan ne sukan zo ala wazani fi'alin amma ma'anarsu maf'ulin ne a wanda suka san auzanu sarfi suna gane wannan inna lissarf auzan min auzaniha fi'alin مفعول ان كل كلمه توزن على ما جاءت عليه ولكن هناك بعض الاوزان تفيد بعض المعاني akwai wasu auzan wanda da kaji su akwai ma'anar da suke bayarwa kamar yanzu in anka zo an ce hadhihi kalma ja'at ala wazni fi'la ko fu'latun ko fi'alun ko kuma fa'alun ko fa'il duka in sarfi suna gane wannan to nan da aka ce da shi tanzilul kitabi kitabi ala wazni fi'ali hadhihi alfaz min alfaz almadudah fi alarabiyya allati tufidu ma'na almaf'ul ay bi ma'na kitab bi ma'na maktub Allah madaukin sarki ya samu dace kamar a ce libas هذا لباس لباس بمعنى فعال لكن معناه مفعول kuma san dai da kutunta shi da wasa ba amma dai an gane abin da yake so in fitar da shi nan da anka ce kitabun littafi ne to abin da ake nufi abu ne da yake a rubuce nan a ka'ida ta larabci yana zuwa ne a matsayin maful maful shine wanda aiki ya fada kansa inda shi littafi kullun rubuta shi ake ko haka bane kan duk abin da aka yi aiki kansa ya fada wannan zancen yana da yawa amma na kawo mana shi a takaice saboda in yi mana tambihi wani yana tambaye ka me yasa ake fassara kitab bi ma'ana maktub saboda me haka ne larabawa suka tsara akan samu irin wannan a wani lokaci Allah ya ce mir rabbil alamin shi qur'ani ba daga gurin kowa bane daga gurin Allah ne shi kuma Allah in baka san kowaye ba Rabbul alamin ne shi ubangijin talikai ne ubangijin duniya ne dukkan halittun duniya Allah ne ubangijin su am yaqulu naftara Allah madaukin sarki yace am bi ma'ana bal am a'a de haka da gama am a'a de yaqulu naftara su dai kafirai suna cewa ai ya kirkiro zancen ne zancen shi ne Allah yace bal huwa alhaq Allah yace a'a al'amarin da suke faɗi ba gaskiya ba ne huwal haqqu shi dai gaskiya ne to damiri na huwa yarji'u ila madha yarji'u ila alkitabi ngane ko tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin to huwa yarji'u ila alkitab ma'ana huwa shi alqur'anin alhaqqu gaskiya ne ma'ana cewa da suke manzo Allah ya kirkire su ba haka bane gaskiya ne daga gurin Allah ne bal huwa alhaqqu min rabbik a shi dai alqur'ani gaskiya ne daga gurin Allah yake Allah ya sabkar maka da shi litunzira qauman don ka tunatar da mutane al-inzar mun yi bayani mun ce al-inzar huwa takhwifin huwa i'lamun ma'a takhwifin fi waqtin yattasi'u lil-ihtiraz shine fadakarwa a cikin faɗakarwar nan akwai tsoratarwa kuma tsoratarwar nan akwai damar da za ta sa ka shirya ka gyara halinka ta sai a ce da kai an yi ma inzari to litunzira qauman don ka faɗakar da mutane ka tsoratar da su kushin Allah subhanahu wata'ala nan qauman yani quraish kenan quraishawa da sauran mutanen da aka aika manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi ما أتاهم من نذير من قبلك وإن دا وني منزو كافنزو أنك بيزو مصبا ما نبا أيكو مصد وني النبي بكافن كي تو كجيك مصو أزي لعلهم يهتدون دنس الشريو مغانا مثالي نينا دا تنبايا ألا يكي تشوا لتنذر قوما دن كتنا تبدا متانيكو سوى إن متاني دا أكي كجيك مصو أزي ma atahum min nadhirin min qablika wani mai yin wa'azi kafin kai bai zo musu ba la'allahum yahtadun da su shiri an faɗa ko ko to tambaya Allah ce wa in min ummatin illa khala fiha nadhir ba wata al'umma ba ce mun aiko masa da mai mata gargaɗi to kuma su ga su wannan aya tana nuna mana ai an aiko manzo Allah ne zuwa ga al'ummar da ba a aiko mai musu gargadi ba ya za mu yi mu hada wacce aya da wannan aya an gane tambaya na in ba a gane ba in kara tambaya Allah mudaukin sarki ya samu dace akwai sauran lokaci gare mu in babu nan mu sa tambayan mu gobe Allah ya kare kowa ya je ya kawo mai ansa ka ce gaba da karatu ba mu kara bari muna karatu ana muna an gaje kowa ya zauna na'am wurare Hey. Masha Allah yanzu dai gobe sai ka hada mu da wannan ka ba mu sata ansa amma dai duk da haka dai mun karanta shi yasa aini wannan tambaya kun kusa abin yasa ni wannan tambaya dalibi mai zuwa makaranta ya kamata ya bambanta da wanda bai zuwa makaranta ko da kana sauraron wa'azi ba ka zama ɗaya da wanda yake zama a yi masa karatu
wani yana iya zuwa karanta wannan aya ka fasara sai shi kawo ma waccan aya saboda ya sanya ma shi wuha sai ka kama nan ka kama nan amma in ka gane nan ka ji can da yazo da magana sai ka jira shi yana zuwa sai ka ruhe shi sai kai
yan guri mun ma mun zo mun zauna mu abin nan inda muke dai Allah ya ba mu lada inda muke kuso dai Allah ya yafe mana subhanaka allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.